ta farko rike ne akan tambayar jiya lokacin da an ta tambaya dangane da wani abin da yake da alaka da dillanci to sai wani ya same ni yau a gida da sassafe cewa tambayar ka ta jiya na nufin dillanci ya zama haramun sai na ce da shi a'a dillanci ba haramun bane domin waɗannan mutane da muka buga misalin su a jiya ba dillanci suke ba a zaune suke ba mashin din da aka je tayarwa ko motar da aka je tayarwa ba a hannu su yake ba in ya bata galibi ba su suka yi hasara ba amma kuma in an zo saya sai an sa musu kuɗin su a ciki to wannan ba dillanci bane ba zaman da suke da abin da suke karɓa ba hannu bane dan haka muke fatan su yi kokari su canza waɗansu sana'o'i waɗanda suke na halal har kuma muka yi musu addu'a cewa ubangiji ta Allah ya musu canji na gari wanda ya same din yace shi anan yake zo ne a wannan tata ko kasuwa ta baga akan turo mata da kifi daga tafkin tabi wani lokaci tsaila guda wani lokaci kasa da haka wanda ya aiko da shi zai aiko da shi cewa ga shi nan kwali kaza kowane kwali ɗaya ka sayar kana da kaza to sai ya sayar gwargwadon yawan kwalayen gwargwadon abin da yake samu a kai idan kwali goma ya samu to kowane kwali misali a kai yana da naira ɗari ɗari a kai kaga ɗari sau goma yana da naira dubu idan kwali biyar ya sayar yana da naira ɗari biyar idan ya sayar da kwali wato 20 yana da naira dubu biyu to kaga wannan dillanci ne wannan ya halatta domin idan ya sayar yana da kuɗi in bai sayar ba ba ya da kuɗi kuma ina ba da an fahimta sannan wannan abin an danka shi a hannunsa a matsayin amana shi ke kula da shi irin yadda mai fi a can zai kula da shi idan ya sayar ya aika masa da kuɗinsa shi kuma ya sake aiko masa da shi wannan ya halatta ha kuma ya halatta in ba su dillanci na cewa ka sayar min da mota ta ko ka sayar min da gidana ko ka sayar min da kulofi dina ko wani abu nawa ka darasa wata sayarwa a irin wannan yanayi ɗaya daga cikin sufofi biyu ne ko in ce da kai sayar da shi kaza farashin sa kaza ne lallai kaza za ka sayar ni kuma zan baka kaza ladanka to a irin wannan lokaci wajibi ne ka sayar wannan farashin da na kayyade maka na kayyade maka 500 to 500 za ka sayar na kayyade maka miliyan ɗaya to miliyan ɗaya za ka sayar idan ka tsara a kan miliyan ɗaya miliyan ɗaya da 200 wannan dole ne ka dawo min ita cikin kuɗina ba za ka ɗauka ba a kai ka ce kai kuɗinka ne idan ka sayar miliyan ɗaya da 500 wajibi ne ka dawo min da ita cikin kuɗina ba za ka ce ba 500 ta zama taka in ka ci wannan ka ci haram ya kamata ka san wannan amma idan tun asali na baka na ce ga furoti na abinda nake so miliyan ɗaya ka sayar ka je duk abinda ka ga dama ka ɗora a kai ya zama naka to wannan ne na halatta ma sai ka je ka sayar da shi miliyan goma sai ka rike tara ka kawo miliyan ɗaya dina dan na riga na faɗa ma yarjejeniya da muka yi ne da shi na ce ga mota ta abinda nake bukata kan wannan mota 500 da abin da ka kara na yarje maka ya zama naka sai ka je ka sayar 600 700 wannan 200 sun zama naka amma matukar na ce 500 za ka sayar mu kuma ladan da zan baka kai kuma shi ne kaza to a lokacin idan ka je ka sayar 500 da 10 wannan din ne za ka kawo wa su sannan kuma sai in fitar da kai abin da muka yi yarjejeniya zan baka in na ce maka zan baka 10,000 ne 20,000 ne 30,000 ne ko fasance da muka yi kaza cikin kaza kaza cikin 100 yadda muka yi shi zan baka hujja a nan gurin shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiki Jabir dan Abdullahi da dinari ɗaya ko dirhami ɗaya yace ga shi zai ka sayo min doki da yi zai kasuwa sai ya sayi doki dirhami ɗaya bayan ya sayi doki sai ya zagaya gefen kasuwa yana ina mai sayan doki sai wani ya zo suka yi ciniki sai ya sayar da doki dirhami biyu bayan ya sayo shi akan nawa dirhami ɗaya sai ya sake komawa ya sayo dokin dirhami ɗaya kamar yadda manzo Allah ya yi shi ya zo ya dawo wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ga doki ga dirhami manzo Allah ya mamaki ai dirhami da baka kaso mun doki ya ka dawo ga doki kuma ga dirhami yace ai ga yadda aka yi da na sai dokin farko sai na sai da shi dirhami biyu da na sai dirhami biyu sai na sake koma sai na sai wani dokin dirhami ɗaya yanzu ga dirhami ɗaya naka ne wannan kuma dokin ka ne manzo Allah ya karfa ya sa masa albarka Jabir bai soke a aljihu ba irin yadda kudun lalai kuke sokewa a aljihu a yau hadisin kuma yana nan cikin bulogul marami ba sai kun je nesa ba ku duba ku gani da kyau yana nan cikin bulugul maram insha Allah za ku gani. Saboda haka abinda dalilan suke karawa ko akan mota ko akan floti ko akan gida ko akan kowace kaddara ba da yardan mai kuɗin ba, to wannan dole su mayar maka kuɗinsa ne duk abinda suka ci komin kankantarsa sun ci haram. Saboda haka ake dullanci ba haramun ba ne ba, amma waɗansu harkoki a ciki za su iya yi na haram. Yanzu wani zo ba da labarin cewa wani ne yake da gida a Abuja sai ya tashi sayarwa, shi bai san magidaje zai ka kawo mun miliyan biyar. In ka samu mai miliyan biyar sai ka kawo min gida kuɗi na billahi, shi kuma ya san kan gari bai faɗa mai gida ba. Ya dai kafin ma ya fara mutum ya sayar da gida sai waɗansu turawa suka zo za su kama gidan haya, ya ba su sha'awa sai suka kama haya na shekara goma a kan miliyan goma. Kowace shekara miliyan ɗaya kenan ba? Shi kenan sai ya karɓi miliyan goma sai soke biyar alfihu sai ya kawo mai gida miliyan biyar, an sai masa gidansa miliyan biyar, kaga zai sallame shi. Shi ko bayan shekara goma gida ya zama nashi ga miliyan biyar ga sallama da kuɗi. Yanzu wannan ya halatta shi? Wallahi, wallahi haramun ya ci idan ya ci. Dole ya biyo mai gida miliyan goma sun ta cur, tunda bai ce masa ba siyar ni dai miliyan biyar nake so, da abin da ka ɗora ya zama naka, da ya ce masa haka su wannan daban. Tambaya ta biyu ta ƙarshe suka ce ma'aikata na jami'an kwastam sukan kama kayayyaki da gwamnatin Najeriya ta haramta shigo da su, sai a kama su a wajen 'yan kasuwa, idan an kama sai a tara, idan an tara sai a kona. To wannan konawar mene ne matsayinta a musulunci? Ya halatta a musulunci dai bai halatta ba, a musulunci bai halatta ba, domin dukiya abu ne mai kima. Kona ta zama almubazzaranci. Allah kuma ya ce da manzon sallallahu alaihi wa sallam, wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwan shayatin wa kana shaytan li rabbihi kafura. Karka yi almubazzaranci, karka lalata dukiya, karka kwannata dukiya. Dukiya dangi shaytan ne, shaytan kuma ya zama mai kafircewa game da ubangijinsa. Masu barnata dukiya da lalata ta yan uwan shaytan ne. Saboda haka kona dukiya, kona kayayyaki da hukumar kastam take yi haramun ne, ya saba addinin musulunci. Amma an ga ta musulunci bai halatta ba. In har kayan sun haramta shigo da su, to kamata yi ko dai su karya farashin su, su sayar, ita gwamnati su samu abin da za su zai fita cikin aljihunta a yi wa al'ummar kasa amfani da wannan kuɗi wajen abin da ya tafi more rayuwarsu. Amma dai a zuwa kona, wa ya amfana da shi? Mai dukiyar bai amfana ba, gwamnati bata amfana ba, shi jami'in kwastam bai amfana ba, ba wanda ya amfana, asara ke. Wannan yana ɗaya daga cikin ababe guda uku da Allah maɗaukakin sarki ya ji mana. Kariha lakum qila wa qal wa kasrat as-su'al wa idha'at al-mal. Ubangiji ta'ala baya san masu yawo da kunji kunji jita-jita. Ubangiji ta'ala baya san yawan tambaya cikin abin da baya da amfani. Ubangiji ta'ala baya san wulakanta dukiya da tozonta dukiya. Don haka wannan kona kayayyaki, muna fatan hukumar kwastam za ta sake nazari wannan abin bai dace ba, amma an gata addinin musulunci lalle a sake nazarinsa. Hasara ce, hasara ce ba karamar hasara ba. Sannan kuma mu a Najeriyance wani abu ne ake yi wanda yake da alaka da siyasa, wanda dole ne a hakikanin gaskiya jama'a su fito su ne su yi bayani, inda dai demokarasi ake. Kuma yana ɗaya daga cikin rukunan demokarasi 'yancin ɗan adam. 'Yancin ɗan adam kuma ya kunshi 'yancin kullace abin da kaga dama a zuci, 'yancin furta abin da kaga dama da baka. Ka faɗa abin da kaga dama, kin faɗa abin da naga dama, ki faɗa abin da kika ga dama. Da haka kenan ya kamata kowa ya fito ya bayani. Mu a tunaninmu yadda hukumomi na jami'an kwastam suke kame a Kano, suke yi a Maiduguri, suke yi a Sokoto, suke a kan iyaka ta banki, suke a kan iyaka ta Jibiya da Kwangalam, ba sa yi a Lagos, ba sa yi a kasuwar Abakaliki, ba sa yi a Ibadan, ba sa yi a Port Harcourt, ba sa yi a ko'ina. Saboda haka sai muke ganin wata makarƙashiya ce ta karya mu ta fuskar tattalin arzikin ƙasa. Karya mu ne ta fuskar tattalin arzikin ƙasa. Ya zama wajibi gwamnoninmu su fito su yi bayani, wakilanmu a majalisa ta tarayya su fito su yi bayani, 'yan sanad wato dattijai da aka ce dattijai su fito su yi bayani. Ya zama wajibi su fito su yi bayani. Amma wallahi tallahi wani kulli ne na karya mu ta fuskar tattalin arzikin ƙasa. duk kaman da ake yi za a je kano a fashe kantuna ko mutum ya je mai kano ya so kaya zai kawo mai duguri a tare shi a hanya a fashe sai la guda a karye mutum a fashe kayan miliyan biyu miliyan ɗaya da rabi miliyan uku dubu ɗari biyar lokaci guda a turkutar da mutane wallahi wannan ba a yin sa a Lagos ba a yin sa a Aba ba a yin sa a Ibadan ba a yin sa a ko'ina sai a nan gurin. Dukkan yan kasuwar da ke mande makil gaba ta yi nan wata yar kasuwa guda daya a gindin ruwa a Lagos za ta iya sai jarun su gaba daya tana zaune ta yi gogoro da katon abin da wallahi za ta sai jarun su gaba daya me yasa ba za a je san aika mai ba sai a zo nan gurin a yi sannan kuma gwamnonin mu sun yi shiru sun kyale yan majalisar mu kuma sun yi shiru sun kyale sannan wani abin takaici abin haushi da ba haushi cewa abin haushi nama na jan kare a madadin kare ya ga nama abin takaici abin bakin ciki wai shi ne yanzu idan ka duba Kano da ake cewa Center of Commerce cibiyar kasuwanci gaba ɗaya kasuwancin ya koma hannun yan Lebanese ya koma hannun yan Pakistan ya koma hannun yan India duk wanda yake da katon kanti galibi masu kanti a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza su dillalai ne kadai na wancan India dan Pakistan zai shigo ya shigo da kaya ko wani dan tana ya shigo da kayan har cikin kasar ba kama ba ya sa a shagon ka ko kantin ka ba zai biya kudin haya ba kai za ka biya kudin haya kai za ka biya nefa kai za ka biya bill na telefon amma kai kuma dillalin sa ne sai ka sayar da kaya trailer guda in ka ci sa'a ka samu dubu uku a ciki trailer guda da wuya ka samu dubu uku kusan bai in ka soro mana ba haka su cikin wannan wahalar ba haka wannan yan tanan za su fita wani zai shigo dan Pakistan ko dan India ko dan Lebanese daga ci sai shattinsa sai da jeren wandansa da ya zo sai ya kokari sai zai samu wani fili sai ya saya sai masa certificate a lanar sabi shi kenan sai zai gabatar wa banki filin da ka bai fi miliyan ɗaya ba ya karɓi miliyan ashirin ya karɓi miliyan talatin a yana da filin da certificate shi kenan ya dan fara kamar wani kasuwanci yake yi shi kenan sai tsallake kasa ya gudu ya bar kuɗin ya bar filin ya bar certificate ɗin da ya amfani wannan certificate ɗin miliyan ɗaya ko miliyan biyu ya karɓi miliyan ashirin ɗin banki ya yi fitar da haka suke kare su tsarin arzikin kasar mu shi kenan kuma duk an zura musu ido ana kallon su waye ke je kasar su yi irin wannan malamu ba mutane ba ne ina maganar yancin kai ina maganar cewa a zo yau ranar ɗaya ga watan Oktoba gwamna yayi jawabi shugaban kasa yayi jawabi gwamna yayi jawabi a jiha murnar yanci a sa'in makaranta faretin wani faretin mutane suna cikin yunwa suna cikin talauci faretin mai ya kamata a gyara ya kamata a gyara in kunne ya yi tsofa ya kamata jiki ya tsira da aka hukumar custom ya kamata ki karkata aka lardi zuwa ga yan Lebanese da yan India da yan Pakistan da yan Ghana ki sakan ma yan kasa mara kuma ya kamata ki hukumar custom ki je Lagos ki kame ki je kasuwar Aba ki kame ki je Enugu ki kame yadda kika hana mutane sakat a Maiduguri kika hana su sakat a Kano ya kamata ki je can ma ki hana su sakat in abin gaske ne. Oh,